من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم أيوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى ashirin da biyu ga watan Ramadan shekara ta 1446 a Hijriya, wanda shi ne ya dace da 11 ga watan uku shekara ta 2026 a lissafin Turawa. Muna cikin tafsirin Suratul Ahzab, wanda yau in Allah ya sa da za mu tashi aya ta 45 kai tsaye. Allah madaukin sarki yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin tawjihat ko fadakarwa da yi zuwa gare shi da bayani akan falala da Allah ya masa. Bismillahir Rahmanir
Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nabiy inna أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
الله مدوكين سركي ياي كرا زوا غامن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يبا ta yanda ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira, mun aiko ka ka zama shahid mai shaida ne, mai bushara kuma mai gargadi, mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah, kuma kai fitila ce mai haske mai haskakawa. Ka yi bushara wa mu'minai cewa suna da falala mai girma daga Allah. Kada ka yi da'a wa kafirai da munafukai, kuma ka rabu da cutarwar da suke maka. Ka yi tawakkali ga Allah, lalle Allah ya isa ya zama wakili kuma wanda zai tsaya maka. Ata ibn Yasar ya ce na haɗu da Abdullahi ɗan Amru ɗan As, Allah ya yarda da su, yace akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawra, ka bani labari dangane da sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura. Yace kwarai kuwa wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'di sifatihi fi al-qur'an, wallahi manzon Allah an sifanta shi a cikin at-taura da wani bangare na sifarsa a cikin Al-Qur'ani. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa hirzan lil ummiyina fa anta abdi wa rasuli samaytuka al-mutawakkila wa laysa bi fadhlin wa la ghalidhin wa la sakhabin fil aswaqi wa la yatfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ati walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfir, ya'fu wa yaghfir ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. wannan sahabi yace kwarai Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin taura irin wasu sifofinsa da yayi bayani a cikin alqur'ani yace ya kai wannan annabi kamar da yazo a cikin taura kenan mun aiko ka mai shaida mai bushara mai gargadi kuma kamar wata kariya ne ga bai kai bawana ne ni kuma ubangijinka ne kuma kai manzuna ne na sanya maka suna mutawakkil kai ba mai kakkausar mu'amala bane kuma kai ba mutum ne mai daga sauci da murya a kasuwa ba kuma kai ba mutum ne mai mayar da mummunan abu da mummuna ba in an masa kai mutum ne da kake yin afuwa kana kau da kai kuma kana yafiya. Allah ya faɗa a cikin At-Taura cewa bai zai dauki ran annabi ba sai ya miƙar da hanyar da take karkatacciya ta dalilinsa kafirci kenan mutane su zo su rinka cewa la ilaha illallah zai da'awa Allah zai bude idanuwa na makafi da kuma kunnuwan da suke kurame ne da kuma zukata waɗanda suke a rufe. Duka wannan aya gaba ɗaya da ta Qur'anin da ta At-Taura tana bayani ne akan sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka shahidan mun turo ka ka zama mai shaida ga Allah bil wahdaniyya cewa Allah shi kadai ne wa annahu la ilaha ghairuhu babu abun bauta da cancanta sai Allah sannan kuma kai mai shaida ne alal nasi bi amalihim mai shaida ne akan mutane dangane da ayyukansu yawmal qiyama. Allah ya ce wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida a cikin nisa'i da kuma ce inda yace li takunu shuhada'a alal nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida cikin baqara wa mubashiran wa naziran kai mai gargadi ne ga mu'minai بجزيل الثواب أقيلا دام يوى إن سني أيكي نذيرا للكافرين بقرقدي كافرين من وبيل الإقاب أقوي أقوبة مرقائي أذابة دراسة دمود الشيء إذا نسك سابة وألا سنا كافرين ودائيا إلى الله بإذنه كي من ذا الله كيني ميكرا زوا قمتاني واتو إلى عبادة ربهم izuwa ga subautar Allah wa sirajan munira kuma annabi kai fitila ce mai haske al'amarinka abu a fili yake ba a boye ba kamar rana ne lokacin da take cikin tsananin haskenta ba wani wanda ya isa musanta rana ya ce babu rana yanzu in rana ta fito ka ganta a sama ba wani wanda zai ce babu rana to haka annabi zuwansa ba wanda ya isa yace babu shi abin sa a fili yake. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin karka yi da'a wa kafirai karka yi da'a wa munafikai karka bi su karka ji abin da suka ce wada'a dahum ka kauda kai wa tajawaz anhum kai musu afwa ka kauda kai ka rabu da cutar wanda suke maka kai dai ka wakkala al'amarin su zuwa ga Allah duk abin da suka yi maka ka bar shi ga Allah fa inna fihi kifayatan lahum Allah ya ishe su mana kai musu Allah ya isa kawai mutawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila lalle Allah shine ya isa ya zama wakili. Kun ga duka wannan ayar ko ayoyin gaba ɗaya rarrashi ne Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanin matsayin da Allah ya turo shi a wannan duniya gaba daya. Ci gaban wuji mai Allah ya ci.
Ya ayyuhallazina amanu إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
وتذكر الله كما يكاو dangane da mu'minai akan aure. Ya ku wanda kuka yi imani idan kuka auri mata mu'minai thumma tallaqtumuhunna sannan kuka sake su, idan mutum ya auri mace ya sake ta, min qabli an tamassuhunna kafun ya tare da ita, famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunha, babu wata idda da za su yi muku. Idan an auri mace bata tare ba aka sake ta, to babu wannan idda da za ta yi. Fa matti'uhunna, ku jiyar da su dadi kuma su mutu'a. Wa sarrihuhunna, ku sallame su ku saki. Za mu yi magana akan me ake nufi da at-tasrih, sarahan jamila sake mai kyau. Ita wannan aya akwai hukunce-hukunce masu tarin yawa a cikinta kamar haka. Na farko, an yi amfani da kalmar annikahu ana nufin al-aqdu wahdahu. Idza nakahtumul mu'minati ana nufin daura aure. To amma duk al-Qur'ani gabaki daya babu wata aya da ta zo ta yi amfani da kalmar annikahu tana nufin ɗaurin aure kadai in ba wannan ayar ba. Duk inda annikahu ya zo yana nufin ɗaurin aure da tarewa da saduwa. Babu wata aya da ta fito fili ƙarara da ta yi bayani akan nikahu yana nufin ɗaurin aure ne sai wannan aya. Malamai sun yi saɓani dangane da kalmar annikaha, shin yana nufin ɗaurin aure ne kawai ko yana nufin hadda tarewa ko duka gaba ɗaya? Maganganu ne guda uku na malamai. Al-Qur'ani ya yi amfani da kalmar annikahu yana nufin al-aqdu wal-wat'u. To amma wannan ayar yana nufin al-aqdu ne wahdahu, ɗaurin aure kawai. Idza nakahtumul mu'minati, in kun ɗaura aure da mu'minai mata, thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kuma kuka rabu da su kafin su tare kenan, kafin ku shafe su. Wannan ayar tana bayanin ashe ya halatta mutum ya auri mace kafin ma ta tare ya sallame ta. Zai iya yiwuwa bayan an ɗaura aure an kashe kuɗi ana ta ribibin za a tare, wani abu ya zo ya gindaya ko daga gare ta ko daga gare shi, wanda ba zai bari a samu istimrariyatul zawaj din ba, ci gaba da auren ba sai ka sake ta. Yau tun kafin ta tare ya sake ta. Idza nakatumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, Qur'ani ya faɗa zai iya yiwa. Kuma uzurorin rayuwa na dan adam malam yaya? Ba mamaki auren gaggawa ya je sai dai gama kashe kuɗi, an je an ɗaura auren aka bashi labari kai jangabo ka dauko ka fada cikin fitina, kaje ka auro wa kanka sharri. Dukkan hujjoji da dalili da dalilai sun bayyana, ko kuma ya gane an yi auren ne da wata manufa ko so ake ma a kashe shi, aka jona masa ita ta aure shi ashe ana so a gabayansa sai ya sake ta. ko kuma bayan ya daura aure da ita sai ya bayyana cewa ba ta da lafiya sai da aka gama hidimar komai sai ta zo ta ce ita fa tana da larura ko iyaye suka ce to da mun dai jira muke yi a daura aure in an gama rububin daura aure muna su, muna da magana da kai maushe kenan ka duba tun kafin ai auren ba su fada ba sai da aka gama ka gama zurmawa ka miƙa sadaki suka cafke ka kama gida ka kashe kuɗi kai komai da komai sai a ce to wai fa ana da magana da kai akwai fa bayanin da za a yi kawai sai aka zo aka lafka maka wata magana da kana ganin da a ce kafin ɗaurin aure aka gaya maka da ba za ka yi da a yi auren nan ba amma ya za ka yi bayan ka riga ka ɗaura aure sai ka sake ta in ba za ka iya ba aya tana nuna mana talaqul mar'ati qabla ad-dukhuli biha to amma da yace al-mu'minat ba yana nufin sai mace mu'mina ba kare da mu'mina da ahlul kitabi da musulma da fasika duka wannan kharaja makhrajal ghalib suke cewa babu wani bambanci a hukunci tsakanin mu'mina da kitabiyya bil ittifaq ne wa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba a yin saki sai an yi aure abin tambayar shine mutum zai iya sake mace bai aure ta ba kafin ka aure ta ma ka ce ka sake ta kun gane wani dan rigima ne kafin ma ya aure ta ce to ya sake ta bayan an daura auren fa ki sani akwai saki a kanki dan rigima kenan to malamai sun tafi akan cewa at-talaqu la yaqa'u illa idza taqaddamahu nikaha ba a yin aure saki saki baya afkuwa sai in an daura aure duk masifarka duk bala'inka ka bari sai an maka aure da ita sai ka sake ta saboda Allah ya ce idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna kaga idza nakahtum idan kun aura sai ce summa ya kawo summa litartib wa tarahi sa'annan kenan ba a yin saki sai an yi aure sannan sai a yi saki aka ainihin wato biyo da saki bayan daurin aure to idan wani ya sake mace kafin ya aure ta suka ce la yasiku wala yaqau qablahu sakin bai yi ba kuma ba zai taɓa yiwa a abin nan ba wance zan aure ki amma kafin na aure ki ma na sake ki Allah sauki dai ke ne to sai Allah ya ce fa malakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha hukunci na gaba duk matan da aka aure ta bata tare ba to maganar ta zaman idda jini ɗaya jini biyu jini uku ko ta wata uku sannan wani aure ta a'a babu wannan al'amari ne da mujma'un alaihi baina ahlul ilm malamai sun yi ijma'i al-ulama cewa annal mar'ata idza tulliqat qabla ad-dukhul biha la 'iddata 'alayha in aka sake mace kafin a tare da ita babu wato idda akanta kawai yana aurenki baki ma tare a gidansa ba ya turo da saki yanzu din nan ki kwalliya ki fita bakin kofar gida ki ce bazaura ce kina neman yancin ki shikenan zaki iya auren ki wanda kiga dama kuma babu laifi amma banda wanda mijinta ya mutu ya aure ta kafin a tare kawai sai ya mutu to mushkila to ya za a yi alhaji wane ne ya yi aure ana ta murna an daura aure yaushe za a tare wallahi ranar kaza za a tare kwatsam wallahi sai aka zo da labari alhaji kan ya fadi ya mutu to yanzu a can an ce in mutum ya dau aure mace bai tare da ita ba ya sake ta ba idda a kanta to wannan kuma mijin ya aure ta bai tare da ita ba kuma ya mutu sai suka ce akwai bambanci tsakanin wanda isa keta da kuma bambanci tsakanin wanda ba sakin ta yayi ba mutuwa yayi. To me mutuwa? Allah ya riga ya bada kaida, wal ladina yutawfawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Kaida ne Allah ya shimfida, duk matar da mijinta ya fadi ya mutu, ta tare ko bata tare ba. Ayat ba ta yi bayani akan ta tare ko bata tare ba. Indai miji ya auri mace, zan tare bayan kaza sai mun je umra mun dawo, a'a sai na je kaza, sai ina da kayana ba su zo ba, sai na yi kaza, ba a gama fentin gida ba, amma dai a daura aure an gama komai. Ai ka gama ta sani, shikenan za ta yi masa ta kaba wata hudu da kwana goma, kuma a zo a raba gado tare da ita. Ita wannan ta faɗi mata ga sassa, duk da dai akwai zafi miji ya mutu, don haka za ta yi idda ne ko da ba a tare ba. To sai hukunci na gaba, Allah ya ce famti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Abinda ake nufi da mutu'a ba ana nufin nisfu sadaka kawai ba. Ka san akan ce in mutum ya auri mace bata tare a gidansa bai sake ta, to tana da rabin sadakinta. Idan 100,000 ne aka yi sadakin, to bata ma tare ba ya sallame ta, to a dawo mai da 50,000 tunda ai bata tare ba. Amma in har ta tare ya keɓanta da ita, to ta ci sadakinta. To amma a wannan ayar, wato Allah ya ce a kyautata mata ne, ba iya rabon sadaki ba. Kamar da Allah ya ce wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. To malamai anan sai suka ce Allah ya ce famti'uhunna, ya bashi a bude, to a dan dade kara kyautatawa a ainihin wato a jiyar da ita dadi a kyautata mata. Asalin almut'atu a larabci da almata'u ana nufin ma yantafi'u bihi al-insan min malin aw kiswatin aw ghayri dhalik. Asalin kalmar almut'a ko almata'u a larabci, duk abinda zaka ba wa mutum ya amfana da shi na kuɗi ko dukiya ko sutura ko gida ko mota ko kujerar makka ko jari, duka sunansa almut'atu ko almata. To anan sai aka yi itlaqin kalmar almut'a, ana nufin abinda namiji zai ba wa mace na dukiya ko wani yayin da ya rabu da ita dan ta amfana da shi. Tunda ka sake ta kuma an yi dan kauna da soyayya, za ku rabu dan samu wani abin arziki da alkhairi, wato jabarin li khatiriha, saboda rage mata bakin ciki da damuwa na saki din, ka dan bata abin kyautatawa kuma tawhidan laha amana laha bisabab hada alfiraq, kuma ka dan canja mata abin da ya dame ta na damuwa saboda sakin da aka yi mata. Al-aqalli a gari za a zage ta, wance an samu matsala, wance an samu matsala, ai mijinta ma ya sallame ta ya sake ta. To wannan damuwar in ta tuno ana faɗan haka a gari, kuma ta tuno akwai wata 10,000,000 da ka ajiye mata, kaga ai za ta ce ku je ku yi ta yi, ni dai na fita da na fita ta, ai ko ba ka bari ba, ko akwai wani gida da ka bata, bayan rabin sadakin ka dan kyautata mata. Wannan ana son haka in dai miji ya sake mata. Sai ya ce wasarrihuhunna sarahan jamilan, kasal ansar asalin kalmar at-tasriha shine sakin abu, kamar mutumin da ya daure raƙumi yana kiwo a gona ko a wuri, to ya kwance shi ya sake shi. Ina fata ana fahimta, ya sake shi ya ci bishiya mai ganye. Sannan kuma sai aka yi amfani da duk abin da mai kiwo zai daure ya sake, ana ce da shi at-tasriha, al-irsal wal-ikhraj kenan. to a sarahan jamilan anan shine ka sake ta saki mai kyau wanda babu cutarwa a cikin sakin. Idan namiji zai sake mace, kar ya sake ta bi ta da zagi, na sake ki dan abu kazanki. To kaga wannan ba sarahan jamila bane. Ko kuma ya sake ta yar matsiyata, yar marasa albarka. Yau ni da mun da na san haka kuke da zuri'ar ku. Allah kiyaye in ka sake kawo irinki da zuri'ar ki. Ki garin ku yar garin ku ma na daina aura. Irin waɗannan maganganu na rashin mutunci da rashin arziki da wasu mazaje suke gaya wa mata idan za su ke su ba sarahan jamila bane. Da haka sarahan jamilan shine saki mai kyau, ba tare da zagi ba, ba tare da bita da kulli ba, ba tare da gaya mata bakar magana ko cutarwa ba. A cikin waɗannan ayoyi da alaran ma ya karanta mana, ana nufin idan kun saki matanku kafin ku tare da su, ku ba su wata dukiya, irin dukiyar da za ta karfafe su, kuma ya zama canji ne gare su dangane da bakin cikin da suka gaba da shi na saki. Saboda saki yana da ciwo, amma ku tambayi mata, su ne za su muku bayanin ciwon saki. Saki ciwo ne da shi, saki raɗaɗi ne, saki ba daɗi. Labarin sa bai da daɗi, kuma yana da waka fil qalb, yana da tasiri a cikin zuciyar mutum. Dan haka ku kyautata musu, wannan Allah ya yi umarni da a kyautata. Sannan ku ba su takarda, ma'ana ku sallame su ba tare da kun bi su da bita da kulli da rashin mutunci ba. Wannan min sha'anil uqala, yana cikin sha'anin masu hankali. Idan suna zama da matansu, ko da za a rabu, ana zaman arziki, ana rabuwar arziki. Yanzu ka aure mace ta tara maka yaya, kun zo za ku rabu, ka zo ka bi ta da ashar da zagi da cin mutunci, ya yayanta za su ganka da daraja. Sannan arzikin da ta maka na ƴaƴan da ta sama ma ba mamaki cikin ƴaƴan rufin asirinka a nan yake. Shikenan dan ta maka laifi kawai sai ka tsine mata albarka, ka watsa kashinta. Wani bawan Allah cikin magabata ya sake matarsa, sai wani ya zo ya ce, wai me yi laifin da ta maka sake ta? Sai ce, to ni yanzu ina ruwana da magana akan matar wani, na riga na sake ta, yanzu fa wani ya aure ta, kai kuma ka zo ka tambaye ni in maka bayanin me ta yi min in yi magana akan matar wani? Yace ba sai ka tambaye ni ba, rabuwa da ita yanzu kai? Eh, ya rabu da ita. Yace ba zan taɓa bayani akan matar wani ba, sannan kuma yace na rabu da ita bayan Allah ya riga ya hutar da ni. Abinda yake damuwa na, na rabu da shi, to me ne zuwa na je in faɗi wani abu akanta? Yace ai shi mai hankali ai baya tona asirin wani wanda suka yi zama da shi ko ya yake. Sai ka ce a'a, zance dai ya ƙare kawai a rabu. Ina fata ana fahimta. Yawwa, to wannan kenan. Dan haka abinda mutane suke yi bayan mutum ya saki mace, ya je ta rubutu a Facebook yana ta zaginta, alhali da yaya tsakanin su kuma ba yaya ba daidai bane, ka mutunta ta, ka kimanta ta, in dai shari'a ne. Kai da aka ce ma ka bita da kyautawa, wannan ayar kai ka ce mutane yanzu ba su aiki da ita, kamar goge ta ake. Da wahala aka ga mutum ya sake matarsa ya bita da wani abun alheri. In yayi ma iyaye za su ce, wallahi so yake zai fa dawo da ke ne. Amma a ƙa'ida shari'a kana ba ta takarda, ka haɗa mata da ɗan abun ihsani. Ina fata ana fahimta. Wannan wanda aka sake ta bata tare ba, za a bata rabin sadakinta, ko da bata tare ba. Kuma Allah ya ce a kyautata mata. To wannan yana da kyau ku rinƙa yi, saboda in an yi wa ‘ya’yanku za ku ji daɗi. Yanzu irin mutum attajiri mai hali, mai kuɗi, mai arziki, ya auri ‘yar mutane, wani dalili yasa ya sake ta, kurin ka sake ta ziƙau ta fita, me amfanin inuwar gidanka da ta shiga shekara ɗaya biyu, ka batta da baƙin cikin ta rabu da babban attajiri, amma ba za ka mata abin ihsani ba? Ai sai ka kyautata mata, ka bata kuɗin zawarci, ka bata ɗan jari, kamata abinda za ta iya tunawa da ƴaƴanta da suke wajenka alƙal za ta san ta taba auren wani uba mai mutunci da yazo sallamanta bai kyale ta haka ba. Amma yawanci abinda yake faruwa bayan an yi sakin ma sai an yi zage-zage aje a zaki ubanta ma a hada da mahaifiyarta a zaga a hada da haka dai rashin arziki dai irin hali irin namu wannan bai da kyau. Daga cikin malamai akwai waɗanda suka tafi akan cewa shi wannan mace uhunna din nan jiyar da mata daɗi idan aka sake ta wajibi ne ga wanda ya auri mace bata tare ba inda ya sake ta to dole ne sai ya mata mutu annan saboda Allah ne ya faɗa min qabli an tamassuhunna famatti'uhunna kaga maganar jiyar da su daɗin ya zo ne bayan bayani akan ka saki mace bata tare ba suka ce wal amru yaqtadi alwujub umarni yana nuna wajibi a wata ayar Allah ya ce la junaha alaikum in tallaqtumuhunna in tallaqtum an-nisaa kai ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida Allah ya ce la junaha ba laifi in kun saki mata kafin ku tare da su ko kuma farzanta musu sadaki kudi kenan na aure wa matiuhunna ala al-musii qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu Allah ya ce mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muslimin yadda da cewa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida kun sake su kafin su tare kafin ku keɓanta da su sannan kun riga kun ambata musu sadakin su to shine abinda muka faɗa fanisu man faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum Allahu akbar Allah ce kar ku manta falala tsakaninku inna Allaha kana bima ta'maluna basira to anan gudun idan mun lura da wannan ayar ta kawo mana sabon hukunci hukuncin shine in dai an saki mace bata tare ba babu idda akan ta amma abinda muka sani a shari'a a da duk matar da aka sake ta to bara ta ƙara aure ba sai ta yi idda to kenan sai ai kaidi a ce za ta yi idda idan daman ta tare a gidan mijinta ya sake ta ƙari na biyu idda idan ta mutuwa ne to ita hukuncinta daban kenan za ta yi wata hudu da kwana goma in mijin ne ya mutu idan kuma sakin ta yayi kafin ta tare ko kwana ɗaya ma ba za ta yi ba a ranar da ya sake ta in da ma akwai wani tsohon saurayi da yana jira a je a ɗora masa aure babu wani laifi a cikin wani kuna tare da ni kuwa ya zo a cikin sahih al-bukhari daga sa'id ibn sa'd abi usaid kenan da abi usaid su biyu sa'id ibn sa'd da abi usaid suka ce manzon Allah ya auri wata mata mai suna umayma bintu shirahil kun ga kamar ba ku san sunanta ba da muka zo cikin bayanin matan annabi kamar ba mu faɗe ta ba ko eh lalle abun ne bai dade ba shi yasa ma ba a sa ta a cikin lissafin matan annabi ba amma lalle annabi ya taba auren wata mata mai suna umayma bintu shirahil an gama daurin aure an yi komai annabi ya shiga ɗakinta ya miƙa hannunsa zuwa gare ta kawai sai ta kyamaci annabi ta nuna a'a to sai manzo Allah ya ce ina ya fita ya ce ina abi usaid ya ce gani ya ce je ka shirya wannan matar ka je ka nemi sutura rigunan guda biyu kaya guda biyu na sallame ta ilhaqi wa ahli kitabi gidan iyayenki. To kaga yayi ya sake ta qabla an tamassu hunna din, sannan kuma mutiu hunnan dai annabi yayi a aikace ya hada ta da ƴan riguna. Kaga abinda tayi in an biye fushi ko komi ma ba za a bata ba ai ko, to amma annabi mai karamci ne. Ina fata ana fahimta. A wata riwayar aka ce wata ce annabi ya aure ta ita ba sarake yace ƴar sarakuna ce, sai da an gama aure da komai sai ta ce yaya za a yi mace mai sarauta irinta ta miƙa kanta ga wanda ba ba sarake ba. Sai annabi ya ce a'a, tafi gidan iyayenki, kama hanya ki tafi. Ya sallame ta. To ana iya yin aure kafin a tare a saki mace, ba aibu ba ne, ba kuma abun zagi ba ne, ba abun ɓatawa ba ne. Allah muke roƙo ya yafe mana. Allah ramma mu je mu ga mai Allah zai. Na'am. Dan uwa yana tambaya cewa to ga dai aya kamta ce in an sake su ajiyar da su dadi. Ina fata na fahimta. Yace to kuma magana ta Allah fa dadin nan ba ajiyar da su. To yanzu a kiyama suna bin bashi ne kenan? A'a. Ai Allah ya ce babu laifi gare ku. Fala junaha alaikum. Da abin da aka yi fala junaha alaikum. Babu laifi gare ku. To wannan ba dole ba ne, ba wajibi ba ne. Amma wanne ne na wajibi? Duk mutumin da ya auri matarsa ba ta tare ba ya sake ta, to wannan shi ne dole sai ya mata wannan abin ihsan. Amma wanda ta riga ta tare, an gani? To sai mu ce fala junaha alaikum in tallaqtumun nisaa. Ko da ke shi ma wasu malaman sun ce ai gashi ma ayar ma wannan din ma. A'a, wannan ayar menene yace? Shi ita ce kan fala junaha alaikum? Ta bakara ce. Yawwa, sai suka ce ta bakarar ita ce take fassara wannan. An gane, duk da wasu malamai anan Ibn Kathir ya kawo ra'ayin wasu malamai sun ce dole ne. An gane, in dai mutum ya auri mace bai tare da ita ba ya sake ta, to lalle sai ya jiyar da ita wannan dadi. Wannan muna magana akan wanda bata tare ba. Wanda kuma ta tare, to wannan abu mai kyau ne. An so a faranta mata, a kyautata mata, a bata. An fahimta? Shi yasa ya ce alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Mai hali yayi, wanda bai da hali shi ma iya dai ma'ana mai yalwa yayi iya abin da zai yi, wanda bai da hali kuma shi ma yayi iya abin da zai yi, dan daidai gurgudu. Wani zai bada 500, wani kuma naira 500 ma zai bayar. Ce ke ni fa ban da komai ga abin da zan baki. Dan haka yana da kyau mutane su yi kokari su kyautata kuma su kamanta. Allah ya ganar da mu. Na'am malak.
Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahum allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن لك. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
أتقشي itawannan mutu'a ta jiyar da mata dadi idan an sake su a ƙarƙashin tafsirin wannan aya da yawayen malamai in sun zo wajen famacci uhunna wasarihunna sarahun jamila abinda suke cewa bayanul lima yajibu alal mu'minina an yaf'aluhu, wannan bayani ne akan abin da ya zama wajibi, kaga kenan me wajibi dole su aikata idan sun saki mace kafin ta tare, suka ce bin nisbati liman tullikat qabla dukhuli biha. Amma wannan hukunci na wajibcin jiyar da mace dadi ya shafi wanda aka sake ta kafin ta tare. Wasu daga cikin malaman kuma suka dada fada cewa wa minal ulama'i, to kenan akwai sabani daga cikin wasu malamai, man yara annal mut'ata wajibatun lil mar'ah 'ala ar-rajuli fi hali mufaraqatiha qabla ad-dukhuli biha. Wannan wa matiyuhunna, malamai suka ce lalle jiyar da mace dadi idan an sake ta dole ne akan namijin da yaje ya sake mace ko tarewa mace ba, to sai ya jiyar da ita dadi ya kyautata mata. Me dalili? Suka ce li annal ayatul karima amarat bihi, wannan ayat da Allahumma ya karanta mana ta bada umarni ta ce mamatti'u hunna, suka ce wal amru yaqtadi alwujub, umarni yana nuna me wajibi ne. Dan haka wannan shine abinda malamai suka faɗa na tilashin idan mutum ya sake mace kafin ta tare, lalle ya nemi yan abun aljihu da zai je zuba mata. Alarma wannan ayar da ka karanta gaskiya tana da tsawo kuma tana buƙatar sharhi da bayani, kuma na ga kamar lokaci yayi ga kuma ana yin zafi, ko wannan wutar ce da suka tafka mini, ni dai gumi nake ta ji yau, ban san me ya faru ba wallahi. Ina jin tunda aka fara karatun nan na shanye goran ruwa, goran roba wajen guda biyu, na lura abun ba daidai ba kamar kullum bane. Ka tashi ka tafi, na sallame ka sai gobe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukan su gomomin guda biyu suna da falala irin tasu, kuma duka malamai sun yi bayani da sharhi akan su. Qur'ani da sunna ya tabbatar da haka. Kowanne akwai Qur'ani a kai. Goman farko na watan Zulhajji, Allah ya yi rantsuwa da waɗannan goman. Wal fajr wa layalin ashr, Allah ya rantse da kwanaki na goman farko a watan Zulhajji. Haka malaman tafsiri suka ce waɗannan ɗaya ga watan Zulhajji, biyu ga wata, zuwa goma ga wata su ne. A rana a yi ne, amfanin ibada a ciki yana da yawa. Falala, suna da falala ne da rana. Darensu bai kai goman ƙarshen Ramadan ba. Goman ƙarshen Ramadan kuma Allah ya yi magana a kan Lailatul Qadr. Lailatul Qadr kuma sunna ta yi bayani, mazalace faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, ku nemi daren Lailatul Qadri a kwanaki goman ƙarshe na Ramadan, wannan kwanakin da muke ciki kenan. Yanzu irin yau insha Allah daren 23 ne ga Ramadan, ba mamaki wannan daren ya zama daren Lailatul Qadri ne. Dan daman shi daren Lailatul Qadri ko dai daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 ne kwanaki ne guda 5 a ciki ake tsammanin lalle Lailatul Qadr za ta kasance ɗaya daga ciki sai malaman musulunci suka ce kenan dukkan kwanakin guda 10 duk kwanakin guda 10 a raya su saboda shi annabi raya kwanakin yake guda 10 barin iyalinsa yake yi ya tari a masallaci ya shiga itikafi sallah karatun qur'ani dirinci inda ka raya kai salloli ko kai itikafi ko kuma baka ma shiga itikafi ba amma kai tahajjud kai sallolin nan kai addu'a ka tashi da daddare ko a gida ko a masallaci to insha Allah ka samu daren Lailatul Qadr dan haka Lailatul Qadr khairun min alf shahr Lailatul Qadr samun ta yafi wata 1000 masu lissafi suka ce ka buga wata 1000 ka gani zai baka wajen lissafin shekara 80 ne da wani abu dare ɗaya in ka dace kana addu'a kana sallah kana qur'ani a ciki Allah ya taimake ka za a rubuta ma kamar kai wata 1000 ko kai shekara 80 da wani abu kana ibada dan haka masu bacci a cikin waɗannan kwanaki wallahi suna yaudarar kansu in dai ba larurar ciwo ba kuma suna yi wa kansu asara da mutanen da mutum zai je ya zauna a gida yana je ana ta sallah iya bacci kowa ba yana son bacci nan duk wanda kaga ya tafi tahajjudin nan da sallah ya sa wallahi shi ma yana son baccin amma suka daure saboda suna neman aljanna kai kuma ka zo gida ka kwanta ka kika tashi ka kika fita sallar saboda kurin wani ya je ya dora ka akan ra'ayi ba ilimi ba dan duk wanda ya hana ka ka je ka halarci irin waɗannan salloli da neman wannan dare wallahi akan ra'ayi ya dora ka ba akan ilimi ba zaka yi da na sani bayan shekaru masu yawa sun kubuce maka daga baya ka zo ka gane ka ce amma kai wa kanka illa ba yanda za a yi duk duniya ana tashi da daren nan duk duniya duniyar musulmi ana sallolin nan a kowace ƙasa har da ƙasar turawa ana tahajjud ana addu'a ana alƙunuci duk daren nan ana shiga itikafi kai kurin ka zo ƙauyenku a garinku wani kurin izo ya zauna a teburi a kujera izo ya gaya maka maganar da ba ta ilimi ba ba ta wayewa ba ya hana ka ije ya kwanta ita bacci a cikin wannan dare ba karamar asara bacci wani dan haka shi malami idan ya faɗi ra'ayi ajiye masa ra'ayin saki malam mun gode amma za mu je mu bi sunna malam mun ji bayaninka amma mu muna tare da hadisan annabi annabi ya yi itikafi ko bai ya yi an yi tahajjudi a zamanin annabi ko bai ba an yi an yi a zamanin sahabbai ba ai ko bai ba an yi an yi duka an yi kuma abin mamaki waɗannan mutanen da suke cewa kai fa sai su tafi umra sun biya kudin umra kuma da su za a yi ta rigegeniya a Makka harami wallahi da laki amma su sun hana mutanen su a ƙauye su yi duk malaman ku da suka fita din nan da su ake in ba ka ba me yasa mai tafi umra ya je goma ƙarshe ku zama wayayyo ku fahimta ku gane dan haka duk wanda ya samu dama ya fito ya je ya sallah me yasa ake ce a je a sallah saboda ita sallar jami'i ta fi mutum shi kare haka albani ya faɗa ko sallar nafila ce ko tarawih ko tahajjud wanda ka fito ka zo kai da jama'a akwai ladan wannan jami'in akwai ladan ka taka ka baro gida sannan ka kori shedan ina fata ana fahimta sannan ga addu'o'i da ake ta yi ana amin amin kuma maza da mata duk ya halatta wani lokacin sai ka ga mutum ya bude baki yana faɗan abin da ba ilimi
yau ya zo ai a zo a ce wa mata wai su fito sallah da daddare
subhanallah Subhanallah. Wannan maganar rafin fadin ta shi fa muka alheri. Abun kunya. Sallah fa kace. Annabi yace la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kakku hana mata bayan Allah zuwa masallaci. In mace tace za ta je masallaci, kar ku hana. Annabi ne ya fada. Ga hadisi nan ingantacce shi Bukhari. Bilal dan gidan Abdullahi dan Umar Bilal yace wallahi lanamna'ahunna, wallahi sai mun hana su. Lokacin da Abdullahi dan Umar yake fada yace saboda yanzu zamani abuwa sun canja. Abdullahi dan Umar yace kai Annabi yana cewa in mata sun ce za su je masallaci kar hana su, kace wallahi za ka hana su. Na rantsi da Allah na daina kula ka har abada. A wata riwaya aka ce Abdullahi dan Umar ya dan sani Bilal ya daina kula shi har abada har ya mutu. A wata riwaya aka ce an je an babba shi hakuri, yaron yayi kuskure, a yayi kaza yayi kaza, dai an je abin an dawo da shi. Yanzu duk gidan yini da gidan biki da mata suke zuwa, shi bai zama laifi ba sai zuwa sallah. Mace ta taho da hijabinta da liqabinta da wurin mata daban, wurin maza daban, kuma a dakata a ce maza su bari su fara wuce mata su biyo daga baya. Mutum ya zo da iyalinsa ya taho ya kawo ta ta zauna a gefe yana abin nan, shi ne zama laifi. Ha, to yanzu idan masallatai aka yi masallaci, ga masallacin mata ga na maza, haram ne ta je a sallolin farillan? Duk inda aka ci gaba aka waye a masallaci ana raba gida biyu, akwai bangaren mata akwai bangaren maza, haram ne? Yaya mutum zai zo ya zo ya rinka faɗin abin da bai da ilimi akai? Wai dan kabata in zo an tara matan mutane ana ta abin nan, gidan biki da gidan yini da suke zuwa fa, shi ba matan mutane aka tara ba? Yan siyasa ma suna kiran matanku, yalla bai ba mamaki aka ramu kallon har da kanwar matar kama tana zuwa ta bilahi tana karban taliya da ake bayarwa. Shi wannan bai zama laifi ba? Daka duk wanda matarsa za ta fita sallah ta fita, ya ba ta dama ta je. Duk wanda ƴaƴansa suke so za su je sallah su fita. In kai ka tsufa ba za ka je ba, kace ku je kuma na addu'a a can, ba shi kenan ba? Su saka hijabi su rufe jikinsu, alhamdulillah, su je su yi sallah su dawo, babu wani laifi a ciki. Kuma wannan duk duniya haka ake a ko'ina. Shi ba lajin, shi ba akaram kallawan fa. Matarsa sai biya mata kuɗin ura, ba fa da kai nake ba na kana ta kallona. Ya biya mata kuɗin umra dan Allah, idan suka je umra ba sa fita sallah? A masallacin Annabi ba a sallah? A masallacin Makka ba a sallah? To su can su ya aka suka fita suke sallah, sai mu nan ba za mu fita ba? Ci gaba da tambayar ka, Allah ya ganar da mu.
Allah ya saka da alkhairi malam. Wannan dan uwa shi ma yana cewa idan mutum ya gama ruku'u zai tafi sujjada, tsakanin tafiya da hannu da kuma gwiwa wanne ne zance mafi inganci?
Wannan sabanin malamai ne mai tsawo, babu lokacin da zamu faɗa. Duka malamai sun faɗa, wasu sun ce a fara tafiya da hannu, wasu sun ce a fara tafiya da gwiwa. Ina fata ana fahimta. In kai assami Allahu liman hamidu wa rabbana wa lakal hamdu, zaka tafi ka tafi da hannu, in kai yayi. Wannan yana cikin maganganun da malamai suka faɗa, kame da Albani ya bayani a cikin sifatu salatin nabi, wasu kuma sun faɗi sabanin haka, wallahu a'lam. Na'am. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.